Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an 'yan sanda a jihar Edo da ke kudancin Najeriya sun ce sun fara bincike bayan gano wasu gawarwakin mutum 10 a jihar a cikin wannan makon. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan fashi da makami sun bude wuta akan wata motar jami'an tsaron Amurka a birnin Agadez na jamhuriyar Nijar, inda suka yi awan gaba da miliyoyin kudin sefa. Lamarin fashi da makami a jihar a baya-bayan nan ya tada hankalin kungiyoyin farar hula.
An shiga cikin halin laha'ula'i a jihar Agadez. Kowa hankalinta a tashe yake, irin wannan wanda da rana kirkiri a tsare mutane a masa kwace, kenan dole ne magabata a tashi wannan matsala ta tsaro a doki matakan kashe wannan wutan.
To, za ku ji ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Tsohon firaministan ƙasar Pakistan Imran Khan ya samu rauni a wani yankurin hallaka shi a yau Alhamis, yayin da yake jagorantar zanga-zangar kin jinin gwamnati a Islamabad. Aƙalla an harbi shugaban jam'iyyar adawar Pakistan ta PTI mai shekaru 70 da haihuwa da harsashi ɗaya a ƙafarsa ta hagu, kamar yadda babban mai taimaka masa Rauf Hassan ya tabbatar wa BOA. Hassan ya ƙara da cewa harin da aka yi da bindiga a garin Wazirabad da ke tsakiyar lardin Punjab ya yi sanadin mutuwar mutum guda tare da raunata wasu da dama. An kai kan wani asibiti da ke Lahore, babban birnin Punjab, mai tazarar kilomita 150 daga wurin da aka kai harin, inda likitoci suka ce yana murmurewa a cewar hadiminsa. Hotunan bidiyo sun nuna wani dan bindiga yana harbi daga ƙasa kan kan wanda ke saman kan wata babbar mota da aka hada da nufin jagorantar zanga-zangar. Yau Alhamis, ƙasar Koriya ta Arewa ta ci gaba da harba makami mai linzami babu ƙaƙƙautawa, inda ta sake aika wasu makamai masu linzami guda 6 zuwa cikin teku, yayin da take ci gaba da caccaka Amurka da Koriya ta Kudu game da atisayin soji na haɗin gwiwa. Na sojojin Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda 3 masu cin gajeren zango a cikin ruwa da ke gabar tekun gabashin ƙasar da yammacin yau Alhamis ɗin nan. Da sanyin safiyar yau, Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda 3, ciki har da wani makami mai linzami da ake kyautata zaton mai cin dogon zango ne da ya haifar da umarnin neman mafaka a Japan. A cikin kwanaki 2 da suka gabata, Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami 30, wanda ya kafa tarihi ya zuwa yanzu, lamarin da ya ƙara rura wutar tashin hankalin soja a Arewa maso gabashin Asiya. Gwaje-gwajen da Koriya ta Arewa ta yi ne ya sa Koriya ta Kudu ta sanar da tsawaita wasu manyan atisayin jiragen sama da Amurka, wanda aka shirya kawo ƙarshensu a gobe Juma'a. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a Afirka ta Kudu na gudanar da bincike kan gano aƙalla gawarwaki 21 da ake kyautata zaton masu haƙar ma'adanai ne ba bisa ƙa'ida ba, da aka samu a kusa da wata mahaƙar ma'adanai a garin Krugersdorp da ke yammacin birnin Johannesburg. A cewar 'yan sanda, an gano gawarwakin 19 a jiya Laraba da rana, sannan kuma an gano wasu 2 da safiyar yau Alhamis ɗin nan. 'Yan sanda sun ce suna kyautata zaton an kai gawarwakin ne zuwa inda aka gano su ne, wanda wajen haƙar ma'adanai ne mai zaman kansa. Za mu iya tabbatar da cewa safiyar yau ne tawagar masu aikin bincike da ceto suka koma wurin da lamarin ya faru. Yayin da suke bincike, sun gano ƙarin wasu gawarwaki 2, sun kwaso su daga buɗaɗɗen wurin, kamar yadda kakakin 'yan sanda Brenda Murdili ta faɗa yau Alhamis. Wannan mummunan abu da aka gano shi ne na baya-bayan nan a cikin jerin abubuwa da suka shafi harkar haƙan ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba a yankin Krugersdorp. Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa ta daƙile harin da Ukraine ta kai kan tashar makamashin nukiliyar Zaporizhia da ke ƙarƙashin ikon Rasha a kudancin ƙasar Ukraine, a cewar wani babban jami'in ƙasar Rasha. Sakataren kwamitin tsaron ƙasar Rasha Nikolai Patrushev ya dora alhakin harin da aka kai kan tashar nukiliya akan sojojin Ukraine, yana mai cewa suna amfani da makamai na yammacin duniya waɗanda za su iya haifar da bala'i a duniya. Sanarwar ta Patrushev ta zo ne bayan da babban hafsan sojin Ukraine ya ce tun farko har-haren na Rasha sun auna manyan yankunan ƙasar da lugudan wuta, inda suka lalata gine-gine da samar da makamashi ga tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia, mafi girma a Turai. Jami'ai sun ce an katse tashar da ke kudancin Ukraine tare da lalata manyan layukan wutar lantarki da ya sa ta dogara da injina masu amfani da man diesel, a cewar kamfanin Energo Atom na Ukraine. Kwanaki shida gabanin zaben rabin wa'adi na Amurka, shugaba Joe Biden ya fitar da wani sabon gargaɗi game da barazana da ke tattare da demokuraɗiyyar ƙasar. Yana mai cewa masu kin amincewa da zaɓe sun ɗora Amurka kan hanyar hargitsi. Akwai 'yan takara da ke takara a kowane mataki a Amurka waɗanda suka ƙi yin alkawarin amincewa da sakamakon zaben da suka shiga, inji Biden a jawabin da ya da yammacin jiya Laraba a tashar jirgin ƙasa ta Union da ke Washington. Ya ce masu kada ƙuri'a mako mai zuwa za su yi tambaya ko 'yan takara da ke kan takardun zaɓe za su amince da sakamakon zaben nasu ko sun yi nasara ko ba su yi nasara ba. Amsar wannan tambaya tana da muhimmanci, kuma a ganina ya kamata ta zama mai yanke hukunci. Kuma amsar wannan tambaya ta rataye ne ga makomar ƙasar da muke matuƙar so da kuma makomar demokuraɗiyya da ta yi mana abubuwa da yawa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Edo da ke kudancin Najeriya ta ce ta kaddamar da bincike tare da farautar wasu mutane bayan da aka gano garwakin mutane akalla goma a ƙaramar hukumar Akoko Edo da ke jihar. Lamarin da ya jefa mazauna yankin cikin yanayin zillimi. Wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana wannan rahoton.
Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Edo da ke yankin Niger Delta ta sanar da cigaba da neman wasu mutane ruwa a Jallo da ake zargi su ne suka halaka mutane akalla goma, daga bisani kuma aka yasar da gawawwakinsu. Rundunar 'yan sandan jihar ta Edo ta ce ta samu bayanai ne ga jama'a da ke zaune a yankuna daban-daban na jihar ta Edo, inda daga bisani kuma ba a san dalilin mutuwarsu ba. Muhammad Dankwara shi ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Edo, ka haka kuma na tuntuɓe shi domin jin irin halin da ake ciki, sai ya ce:
"Muna ɗaukar magana da zaki sosai yanzu saboda mun tambayi ma mutane, muna amfani da local community, sun ce ba mutane su bane, ba wani kusurwa, ba mutane su, kuma an nemo wasu ma da suke wasu wurare su zo su duba, sun ce ba mutane su bane, amma dai muna kan bincike. Kafin yanzu ba za a iya cewa ga shi ba, sai dai daga baya an gama bincike za a iya ganewa. Yawwa, to kada yi magana yanzu ya zama wani abin ko kashin kaza ko kashin kaza, to ana yi bincike a kai."
Bayan da ya ganin gawawwakin mazauna yankin da aka tsinci gawawwakin, sun bayyana irin halin da suka shiga.
Here in Edo State we are all apprehensive because the number of dead bodies is not just one or two, and so we are wondering where they are coming from. And then
wannan yana cewa ne sunana Gudian Oroha, yace kamar yadda kaji nima haka naji. Kamar rundunar tsaro ta 'yan sanda su ba da sanarwa, yanzu dai muna cikin halin daddar a jihar ta Edo sakamakon ganin waɗannan dimbin gawawwaki. Kuma gawawwakin da aka gani ba ɗaya bane kuma ba biyu ba, har kimanin goma. Muna mamaki daga ina ne mamatan suke kuma har aka kashe su. Kuma fargabar ita ce lamarin na iya kasancewa yana da jibi da satar mutane da garkuwa da su domin neman kudaden fansa, saboda garkuwa da mutane a yanzu a jihar Edo ya yawaita. To amma dai muna ba da shawara ga hukumomi a jihar ta Edo da ɗauki hotunan gawawwakin domin ganin cewa an gano 'yan uwansu, in ma daga jihar ta Edo suke, domin tabbatar da 'yan uwan nasu. Shi ma wani ɗan jihar ya ce:
"So seriously, the situation in Edo State is seriously bad. The government need to do something about it."
Yana cewa ne halin da muke ciki hali ne na tashin hankali bayan mun kasance da ganin gawawwaki masu ɗimbin yawa, kuma ba mu san daga waɗanda suka fito ba. Ya kamata hukumomi a jihar ta Edo su sagogo ta ɗaukar matakai domin mu muna cikin fargaba, ba mu san menene zai iya faruwa ba. Ka tuna fa ba mutum ɗaya ba har mutane goma to muna cikin wani yanayi a jihar ta Edo, duba da cewa wannan lokaci ne na yamba. Mutane na neman kuɗi kuma suna garkuwa da mutane domin neman kuɗaɗen fansa. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto, yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar Niger. Wasu 'yan fashi da makami sun bude wuta akan wata motar jami'an tsaron Amurka da ke zama a wani sansanin sojan Amurka a birnin Agadez, inda suka sace kuɗi sefa miliyan 24 bayan dawowar jami'an daga banki. Al'amarin fashi da makami a jihar na neman zama ruwan dare a baya-bayan nan, inda ko a kwanakin da suka wuce sai da wasu 'yan fashi suka tare wata mota dauke da kilo 6 na zinari suka sace shi. Ga rahoton da Hamid Mahmud ya aiko mana.
Wasu 'yan fashi sun yi awan gaba da miliyan 24 na sefa a wani wuri da ke gaba da filin jirgin saman birnin Agadez, bayan da suka buɗe wuta akan wata mota mallakar rundunar sojan sama ta ƙasar Amerika mai sansani a arewacin Niger mai lamba 201. 'Yan fashin dai na biye da motar da ke ɗauke da waɗannan makudan kuɗaɗe bayan da ta fito daga banki, inda suka buɗe mata wuta tare da jikkata mutum guda. Ga dai wani da a gaban idansa abin ya faru.
Muna tsaye ne kuma muka ji hali, muna fitowa mutum huɗu ne da jar ba suka tsaya wuta to suka buɗe. Suka ɗauki suka buɗe bi salon guda jar wannan naji su garanti. Su ma tsaya ba da ba suka ida kawai gaba suka ba wanda suka. Su ma tsaya wani saurara ba da ba suka ɗauki abin da suka ɗauka kawai gaba suka. Suka bi suka ɗauka audio guda suka ɗauka zan ga kotan farti guda suka ɗauka zan
Al'amarin fashi da makami musamman a cikin birnin Agadez na neman ya zama ruwan dare, inda ko a watan da ya gabata sai da wasu 'yan fashi suka yi awan gaba da kilo 6 na zinare da kuɗinsa ya kai kusan miliyan 160 na sefa, bayan sun buɗe wuta akan motar da ke ɗauke da ita. Lamarin da ya tayar da hankulan ƙungiyoyin fararen fulla. Sanusi Muhammad, mamba a ƙungiyar MPCR.
Matsalar tsaro an shiga cikin halin haula'i a jihar Agadez. Kowa hankalinta a tashe yake irin wannan wanda da rana kirkiri a tsare mutane a masa kwace, kenan dole ne magabata a tashi wannan matsala ta tsaro a ɗauki matakan kashe wannan wutar. Banda sata da ake irin na cikin gari a Agadez zai bakka da ɗinkin ka aje moto a kofar gidanka ko a cikin gidanka ma, banda irin satoti da ake daban-daban, yau gashi kowa yana gani kirkiri da rana mutane da makamai su tsare mota, su tsare wanda suke cikin tahiya, su ma mutane kwace, su kwaci kuɗi, su kwaci duk abin da aka sani dukiya ta al'umma. Kenan dole ne magabata su tashi su kawo kwanciyar hankali.
Tuni dai aka kaddamar da bincike domin gano inda aka shiga da waɗannan kuɗaɗen, sai dai jami'an tsaro su yi kira ga al'umma da su ba da tasu gudunmawa wajen kawo ƙarshen wannan matsalar. Isaka Amadu, shugaban sashen bincike na ma'aikatar 'yan sanda ta jihar Agadez.
Biskan wannan abu an doko mataki da yawa, kuma ina gani an yi abubuwa da yawa da nan abin na kariya. Mu ba za mu duke idanun ba, kuma muna fata al'umma Agadez su kama muna mu yi aiki tare, saboda in babu security akwai abubuwa da yawa da ba mu yi. Kenan in sun kama muna komi za mu yi.
Kawo yanzu dai rundunar sojan saman kasar Amerika da ke Agadez basu ce komai ba kan wannan batun. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman.
Akalla mutane fiye da miliyan 2,780 ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta rairaye sunayensu daga cikin waɗanda za su kaɗa kuri'a a zaɓen gama gari da za a gudanar a shekara ta 2023 a Najeriya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta ce adadin na daga cikin aikin sabunta rajistan zaɓe ne da ta gudanar kwanakin baya, inda ta gano cewa wasu 'yan Najeriya sun yi rajista so biyu ko ma fiye da hakan, in ji shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya, Farfesa Muhammadu Yakubu.
A total of 2,780,000 756 were identified as ineligible registrants and invalidated from the record.
Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa kenan Farfesa Muhammadu Yakubu yake cewa adadin mutane miliyan 2,780,756 wato kashi 22.6 su ne aka gano sun yi rajista so biyu ko fiye da waɗanda shekarunsu bai kai ba da rajistan boge da ya kasa cimma ƙa'idodin tsarin hukumar zaɓen. Shugaban hukumar zaɓen ya ce daga adadin mutane miliyan 12,298,944 da suka sabunta rajistar nasu, adadin mutane miliyan 9,518,188 su ne hukumar ta amince da su. Alhaji Abubakar Dogara shine shugaban kungiyar da ke ba jami'in siyasa shawara ta Interparty Advisory Council IPAC a jihar Plateau. Na tambaye shi ko me ya sanya jama'a da dama suka kasa cika ka'idodin yin rajistar zaben.
Wato wannan wani abu ne wanda ya tayar ma jami'u hankali tare kuma da 'yan kasa a ce za a yi asaran kusan kuriya miliyan 2,700 da motsi domin ba su bi ka'ida ba. Amma in kika duba ta wani hannun kuma za mu ce bayan muna kokawa hukumar zaɓe ita kanta ta nannaɗe kusan aikin wayar da kai a ɓangarenta ita kaɗai ba sa lura da jam'iyyu. In kika tuna wani hira da muka yi can baya na gaya miki waɗannan ayyukan ba za su yiwu ba na wayar da kai a cikin anguwanni ba a rediyo ba ne kawai ya kamata a yi maganar wayar da kai, ya kamata sai an sauka har cikin anguwanni har kan akwati a wayar mu mutane kai. Wanda za su yi waɗannan ayyukan ba zai yi wuce ce za su yi ayyuka da aljihunsu ba. Dole ne kuɗaɗe da aka ware don ayyukan wayar da kai hukumar zaɓe ka ta yi amfani da shi ita kaɗai ya kasance ta waru wani kuɗin ta ba jam'iyyu. To idan har ba a yin irin waɗannan abubuwan dole za a ci gaba da samun ire-iren waɗannan matsalolin.
Akwai matakan da kuka sa na ƙarara na tabbatar da cewa wato ba jami'iyyar da ta ɗebo yuyuyu domin a tada hankali?
Akwai shirin ma da muke yi na bayan bita da kuma tabbatar da sa hannu a tsakaninmu mu a matsayin Interparty cewa duk wanda yake muka san ɗan daba ne ko ɗan tada hankali kar mu yadda a jami'iyyance mu bari ya shiga cikin tawaga da za a tafi yin campaign. A tabbatar an yi abin sai in akwai Plateau akwai Najeriya kafin a iya zama a mori wannan wurin. Idan babu in aka rusa abin gaba ɗaya ba wanda zai mori kuda nasara ya yi. So muna tattaunawa a kai kuma su kansu matasan akwai wata ƙungiya na Project 19 da muke tattaunawa da su a kan yadda za mu sake zama da haɗin gwiwar IPAC mu yi musu bita na cewa wannan tarzoman ba shi da amfani. Waɗanda suka yi a baya ma su duba su gani me rayuwarsu ta canja. Waɗanda suka zaɓa ɗin suka tafi suka musu ihun suka kokkona wurare suka kashe mutane a kai sun dawo sun taimaki rayuwarsu su duba su ga ba su yi ba. To babu amfani kuma wani matashi ya sake sa kanshi a cikin wani bala'i ya sa familin shi don yana so wani ya ci zaɓe.
Shi ma shugaban kungiyar IPAC a jihar Nasarawa Mr. Cletus Oga ya ce suna kan wayarwa jama'a kai kan yadda za su gudanar da zaben cikin tsanaki.
Wai na mu kokori mun je lungu-lungu mun je daji-daji mun shi ma mutane shella. Kati na shi ne ya zama kwaci yancin kanka. Dole abu ne ya dame kowa da kowa abu mai zafi ne. A ce mutane kusan miliyan 3 ba su samu su shiga su yi wani abu ba. Ai dole akwai zafi.
To wani lokaci akan samu musamman matasa yadda magoya bayan jami'u sai ka ga ana ta tsokana wanda wani lokaci shi yake zama da tashin hankali. Kun wayar ma matasa kai?
Mu yi kokari akan wayar mutane because babu ne ya fi zama lafiya ba. Zabe na zai zo yi tafi. Kuma za su bar mu tare. In mun zo na mun ji ma juna ciwo mun ji mu kuku ma juna kore ma gina gida je kada ka saki mu zaki mu zo na tare. To me ya me riba ba riba ba. So kuma shi yasa kin ga ko maganar shi abun zabe nan in kowa ya participate a voting zai rige a same wuri su iska suna yako suna fashe-fashe ko ba haka ba.
Kowace jami'a dai tana da nata matsala. Ta yaya kuke haɗo kan wayannan 'yan jami'a ku sasanta su?
Mu an Interparty Advisory Council ainihin one of our primary role shine mu defending interest na junanmu. So dole in wani jami'i da damuwa a zama abu ne muna zona da su mu zona da manya mu zona mu shirya mu zona mu abu da muke muna guje shi ne tashi hankali because muna hadu time to time a cikin tunanin gan shi ga lokacin zaɓen siyasa yanzu nan a cikin kowane wata cikin kowane karshen wata ita IPAC tun muna haduwa muna reviewing muna zoma muna kada babu waye da dinonmu so that in the za a yi zoman lafiya kafin maka fara campaign za mu make sure a kan cewa wai kowaye eduke iruta wasika ma hukuma ba police go da su DSS ga ranar da za mu fita mu yi campaign saboda shi yake hana baya zo a za a sami clash ana samu damuwa ba ba wai abin da za a tashi ana rika itace ana rika wuka ana rikici bane kina kuwa shine ranar zabe jika zabe wanda na kaga ya ce cinta so once in ka yi haka Allah zai taimake mu
su ma na kasar su suka ce suna fuskantar dimbin matsaloli a duk lokacin da hukumomi suka fito da tsari na yin rajista ko jefa kura'a saboda ba a cika yin la'akari da ababan da za su sauƙaƙa musu cimma burinsu
ni ne mai suna Braberi Abirna Abinkanene an ne maka ne a nan garin Kola Abasa karamar hukumar Basa a jihar Plateau amma sai na muka muka samu labarin irin wannan amma sallan tafiya zuwa wurin ma wata damuwa ne
wato kaman za a yi register kenan ko kuma za a
yi za a yi register a fara akan register tukuna to wani lokaci zaka ga hukumar zabe babban gari kaman bari mu bada misali a nan garin Kola sai a ce to za a yi wannan zaben a LGA Primary School maybe duk kuma ina can cima kwa ko mai yanga ko kuma a can cinke to akwai tazara tsakanin wannan daga can zuwa wannan wurin to maybe a ce a lokacin ruwa ne ko kuma a ce rana ta yawa to tafiya daga inda nake zuwa wurin ma matsala ta farko kenan to kaga wannan gefen muna son dan hukumar za ta kawo irin wannan abubuwan a sa ko a shi a what kamar wuraren da mafi kusa domin nuna kasasu mu same shi kusa matsala ta farko kenan na biyu harkan ture-ture to kagan kaji ka sai a layi ko kuma kana kokari a yi maka don ka koma don kar ruwan sama ya dame ka ko kuma wata matsala na rashin gani to ba ma samun shi da sauki ko da suke ita hukumar zabe ta ba da dokoki akai idan mun fara mun zo a kowane lokaci a fara yi mana don yawancin matasan suka zo in aka ce su koma a bari ma wane wanda yana da laruran gani ko na rashin tafiya da sauransu ba su iya ɗaurewa su bi dokokin to kin ga wannan ma wata matsala ne wani lokaci a karkara ya kamata dinga sa wanda idan wani baya jin Hausa sosai ko da Turanci a samu wanda yana jin yaren garin domin a dinga yi masa tatunta ya bai da ainihin abin da ya kamata to biye da haka kuma sauran zuwa wurin ma wani abu ne don wurare da aka samu tashi hankali in aka ce a ja wannan to baka sha abin da zai biyo baya ba masanan tsoro dan zai wani sa jami'an tsoro wanda ya shafi na waje da na gida don wani ya ja gan fuska wanda bai sani ba shi ba zai samu yarda ba ya san so kaman irin yan banga da mafarauta da kuma wayansu biyangoyi wanda suna na al'umman wurin kaga zai ba shi kwanciyar hankali ana tare da shi
shugaban hukumar zabe Professor Muhammadu Yakubu a taron kwata-kwata da yayi da masu ruwa da tsaki ya kuma jaddada aniyar hukumar na yin amfani da sabon tsarin tantance masu kada kura'a ta na'urar Bivas da zai tantance yatsa da fuskar mai dauke da katin zabe don tabbatar shine mai katin. Farfesa Mahmud Yakubu ya ce haƙƙun hukumar za ta yi amfani da na'ura ne wajen tattara sakamakon zabe.
Let me once again reassure Nigerians that there is no going back on the deployment of the bimodal voter accreditation system BVAS.
Ya ce ba ja da baya wajen yin amfani da na'urar tattara sakamakon zaɓe kai tsaye a ranar zaɓe. Babu takarda da za ta baiwa wani damar yin amfani da katin zaɓen wani don kaɗa kuri'a. A watan Fabrairun 2023 ne dai hukumar zaɓe mai zaman kanta ta shirya za ta fara gudanar da zaɓuɓɓuka don samar da sabbin 'yan majalisun jiha da tarayya da sanatoci da gwamnoni har zuwa shugaban ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Babata da aka yi tsakanin club din Real Madrid da Celtic, an tashi Real Madrid na da ƙwallaye biyar, Celtic na da ƙwallo guda. Sai kuma Shakhtar da RB Leipzig da aka tashi, Leipzig din na da ƙwallaye hudu, ita kuwa Shakhtar din ba ta da ko ɗaya. Man City ta ci Sevilla 3-1, sai kuma Copenhagen da Borussia Dortmund suka tashi kunnen doki. Chelsea ta ci Dinamo Zagreb 2-1 yayin da Milan ta ci Salzburg 4-1 wanda aka yi tsakanin Juventus da kuma PSG an tashi ne PSG din na da kwallaye biyu a ragar Juventus tana da guda daya sai kuma wanda ya gudana tsakanin Maccabi Haifa da kuma Benfica an tashi Benfica na da kwallaye 6 a ragar Maccabi Haifa ita kuwa tana da kwallo guda daya yanzu kuma za ku ji tsokaci ne kan irin rawar da kungiyar kwallon kafan mata yan Najeriya suka taka har suka samu ta gulla a gasar kwallo na duniya da ya gudana a India mashahancin zai ga muku sunansa da bakinsa
to sunana da Shehu Umar ina rubuta labarin wasanni
okay
to gaskiya ba wanda ya taba tsammanin cewa ma wato waɗannan matan na Najeriya za su kai wannan matakin na lamban ta gulla saboda zaka ga cewa galibi jama'a ma ba su ma wani mai da hankalin su akan gasar ba a mataki akalla na wannan ɗan shekarun 17 na ƴan mata amma Allah da ikon sa wato da suka kai suka wuce zagayen farko na rukuni suka shiga wato rukunin wanda wato kop ɗaya muke kiran shi yawa musamman da suka doki Amurka sai hankalin ƴan Najeriya musamman ma'abuta wasanni sai dai ya koma kuma kansu saboda an san Amerika din nan yanda ta fice a gasar kwallon kafar mata a duniya amma daga farko ba wanda ya tunanin ma wani gasa maki amma da aka ci a ƴan matan Najeriya sun cire Amurka sai hankalin mutane kuma ya koma kansu a gani saboda haka ba wanda ya taba tsammanin za su kai wannan matakin kuma wani abun ma ban sha'awa shine cewa wato bayan sun doke Amurka kuma duk da cewa wato Colombia sun fidda su a zagayen kusa da na karshe wato sun sake dawowa suka sake tunkarar wannan kasar Germany wadda aka takara da Colombia a ɗaya bangaren kenan kuma suka samu galaba akan ita Germany kuma wato abinda ni yafi ban ma sha'awa shine cewa duk wasan Abu Yahab da kai ga ya karkare a bugun daga kai sai mai tsaron gida wallahi ya kai intaha kenan an kai mu qurani kuma duk zaka ga cewa a lokacin wato bayan da zaka ce wata tafi wata a'a an kai wani makurani wanda kawai mai rabo ka samu kuma wallahi duk da haka ƴan matan nan suka kokarta suka cire Jamus wanda ita ma an santa da America a fice a wannan gasar kuma suka ci wannan lambar ta gulla saboda kada ka manta yanzu wannan ƴan matan na Najeriya ba wai ai Najeriya suka filta ba Afirka ne baki daya
to da wannan sharha ne daga bakin Shehu Umar Abdulrahman Muhammad ke ce muku sai wani jiban
Madalla a gaida Abdulrahman Muhammad yanzu kuma ga labarai a takaice
Don Firaministan kasar Pakistan Imran Khan ya samu rauni a wani yankurin halaka shi a Yau Alhamis yayin da yake jagorantar zanga-zangar kin jinin gwamnati a Islamabad. Akalla an harbi shugaban jam'iyyar adawar Pakistan ta PTI mai shekaru 70 da haihuwa da harsashi ɗaya a kafarsa ta hagu kamar yadda babban mai taimaka masa Rauf Hassan ya tabbatar wa BOA. Hassan ya ƙara da cewa harin da aka yi da bindiga a garin Wazirabad da ke tsakiyar lardin Punjab ya yi sanadin mutuwar mutum guda tare da raunata wasu da dama. Yau Alhamis kasar Koriya ta Arewa ta ci gaba da harba makami mai linzami babu kakkautawa inda ta sake aika wasu makamai masu linzami guda 6 zuwa cikin teku yayin da take ci gaba da caccaka Amurka da Koriya ta Kudu game da atisayin soji na haɗin gwiwa. Na sojojin Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda 3 masu cin gajeren zango a cikin ruwa da ke gabar tekun gabashin kasar da yammacin Yau Alhamis din nan. Yan sanda a Afirka ta Kudu na gudanar da bincike kan gano akalla gawarwaki 21 da ake kyautar zaton masu haƙar ma'adanai ne ba bisa ka'ida ba da aka samu a kusa da wata mahaƙar ma'adanai a garin Krugersdorp da ke yammacin birnin Johannesburg. A cewar yan sanda an gano gawarwakin 19 a jiya Laraba da rana sannan kuma an gano wasu biyu da safiyar Yau Alhamis din nan. Yan sanda sun ce suna kyautata zaton an kai gawarwakin ne zuwa inda aka gano su ne. Wanda wajen haƙar ma'adanai ne mai zaman kansa. Rasha ta faɗa Yau Alhamis cewa ta daƙile harin da Ukraine ta kai kan tashar makamashin nukiliyar Zaporizhia da ke ƙarƙashin ikon Rasha a kudancin ƙasar Ukraine a cewar wani babban jami'in ƙasar Rasha. Sakataren kwamitin tsaron ƙasar Rasha Nikolai Patrushev ya ɗora alhakin harin da aka kai kan tashar nukiliya akan sojojin Ukraine yana mai cewa suna amfani da makamai na yammacin duniya waɗanda za su iya haifar da bala'i a duniya.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da Baba Yakubu Makeri wanda ya hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.